أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم شعب قيل وتن المحرم شكرة دبو إيدة دريه دو da 28 haka yake kuwa wanda ya dace da 2 ga watan 7 shekara ta 2026 miladiya zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na Riyadu Salihin wanda yau zamu tashi a darasi na 56 a cikin wannan littafi hadisi na 97 a cikin littafin hadisi na 3 a cikin babin shine babul mujahada bismillahir rahmanir rahim an ibn abbas radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري وانا حديثنا مغناني اكن رانا تاشين القيامة متاني ذاسي داناسني اكن وصني امومي بودابيو da suka bari wato zamani ya yaudare su akai shi yasa akai amfani da kalmar al-ghabnu al-ghabnu da yace maghbunun fihi ma kasirun minan nas shine kamar a damfari mutum ko a yaudare mutum wannan microphone din ana sayar da shi 10,000 kai kuma sai ka je kasuwa sai aka sayar maka shi 100,000 to a larabci an maka al-ghabn wannan microphone din ana sayar da shi naira 10,000 sai wani yazo ya maka wayo sai ya saye shi a naira 350 amma kame al-ghabn to wadannan ni'imomi guda 2 as-sihhatu wal-farah lafiya zaman lafiya da samun lokaci mutum ya zauna baya komai to sai ya je tashi al-qiyama zai ga cewa an shashi an kai shi an baro ya yaudaru da zaman banzan da yayi bai tsaya yayi wa kansa tanadi ba bai mujahada ba sannan kuma lafiyar da Allah ya bashi bai yi amfani da ita ba zai zo yana ciza ya tsara yau malayin fa'un na da murana da nadama ba ta amfani as-sihhatu wal farah dan haka aka amfani da kalmar al-ghabnu shine ash-shira'u bi adafi as-saman a sayi abu da ninkin kudin sa ko kuma awil bai bi aqalli min samadil misl a sayar da abu kai da kanka ka zo kai cinikin kayanka da kuɗi mafi karanci a ce tab amma wani an cuce ka kai yanzu ya za a yi ka sayar da wannan abun 10,000 wani ya sayi shi naira 300 wannan abun ba zai dame ka ba to kamar irin wannan damuwar shine mutum zai damuwa a ranar tashi alkiyama dangane da lokacin da ya bari yayi asararsa Allah ka kiyaye wannan hadisin abin da yake nuna mana shine wato mutum ya kokari yayi kasuwanci mai kyau da lokacinsa yayi kasuwanci mai kyau da zaman lafiya da Allah ya bashi baya komai to ya kokari yayi abin da zai amfane shi as-sihhatu wal farah shine jarin dan adam lafiya da samun lokaci baka da jari sama da wannan duk wanda ya samu lafiya kuma Allah ya bashi lokaci to ya samu babban jari da zai yi kokari ya nemi aljanna insha Allah ta'ala da wannan jari da ubangiji ya bashi in dai bi ya sakaci kuma daga baya zai da na sani ba wanda ya kyautata amfani da lokacinsa ya kyautata amfani da zaman da yake yi to shine zai amfana yanzu wata kila akwai abokinka yana can cikin jami'a baya komai yana zaune amma bai iya zuwa masallaci ya zauna magariba isha'i ya ji karatu ya karo addinin sa ba zaka koma ka je ka tarar da shi inda yake zaune yana can a zaune sauro yana cizon sa kai kuma ka zo ka sha karatu an yi fatawa an yi sallah kai isa ifari ka koma to wannan zaman da yayi bai amfana da shi ba a kiyama sai yayi da na sani kai a duniya ma ana yin da na sani akan barin lokaci in ya kubucewa mutum ku dai dalibai ne kun fi kowa sanin muhimmancin lokaci saboda ku gaba ɗaya rayuwarku ai alisafi take akan lokaci kowa ya san shekara nawa zai yi a aji kaza shekara nawa zai yi a jami'a kaza dan haka malamai suka ce yambagi alistifadatu min as-sihhati wal faraghi litaqarrub ila Allah ta'ala yana da kyau a istifada a amfana da ainihin wato as-sihha wal faragh mutum ya amfana da zaman lafiya ko lafiyarsa da kuma zaman da yake baya komai yayi kokari ya fa'idantu da shi kar ya bari abin ya wuce masa kuma musulunci addini ne da yake kwadayi akan amfanuwa da lokaci a cikin addinai addinin musulunci shi yafi kowane addini kwadaitar da mutane akan amfanuwa da lokaci suna cewa alwaqtu haya lokaci shine rayuwar dan adam duk wanda Allah ya bashi lafiya bai amfani da lafiyarsa ba sai ya dana sani wataƙila da kana da lafiya amma baka zuwa masallaci baka zuwa karatu sai Allah ya zo ya jarrabe ka da ciwon da kofar gida ma baka isa ka fito ba in ka ji labarin wani an hada a masallaci ai an gaisa ai da shi muka yi isha'i a mun je ma a zahar ai an yi karatu ai an yi kaza wannan bukin cikin zai ishe ka ga kanan kana tsugune a gida kofar gida ma sai an fito da kai to wallahi malam mutane da yawa suna yin da na sani akan damar da ubangiji ya ba su ba su yi amfani da shi ba sannan ita duniya mazra'atun ne lil akhirah وينبغي التزود بالتقوى والاستغلال واستغلال نعمة الله في طاعة الله إتا دنيا جدا شوكا لاهرا دنيا إتا أكي شوكا أجرباء لاهرا نهاك كوي أمفاني للوكا شنكو كوي أمفاني للافيا لو من جدي تبارك وتعالى وفو ما لن للافيا نذاك إيا بوتا وألا يندك كيسو يندد دكو كيزونا أنا مقرأ أي كنا للافيا zaran mutum an dan taba shi masallaci ma bai zai zo ya baka zo ce wallahi ba da lafiya ne kuma kowa ya yadda baka da lafiya kana da uzuri to kai amfani da lafiyar da ubangiji ya baka ka nemi kudi kafin ciwo ya kwantar da kai ka nemi ilimi kafin ciwo kwantar da kai ka nemi mulki da zaka nema kafin ciwo ko rashin lokaci ya same ka da yawa akwai abin da zaka zo kana kallo wallahi baka isa kai shi ba saboda baka da wannan lokaci musamman yanzu da lokaci yake gudu sama da komai dan haka ƴan uwa mu yi amfani da damar da ubangiji ya bamu kada mu bari ya kubuce mana kun san amfanin lokaci yanzu ku duba akwai a tarihi fa wannan duniyar akwai lokacin da aka yi annabi yana raye abubakar yana raye umar yana raye usman yana raye sahabbai duk suna raye amma yau suna ina lokaci ya tafi ba sa nan wallahi kai ma akwai lokacin da za a zo baka nan kuma kowane ɗaya daga cikin mu ya yarda cewa wallahi rage shi ake tauyanka ake idan kana so ka gane amfani yin amfani da lokaci ka zuba tsakuwa guda 1000 a ɗakinka tsakuwa ka irga 1000 kullun in zaka fita da safe ka dauki ɗaya kawai in ka fita kofar gida ka jefar kullun wallahi kana nan wata ran zaka zo kaga tsakuwar nan ta kare sauran kiris to haka lokaci yake cinye mana rayuwa yanzu ne zaka ga yazo ya cin maka sai kai ta lissafi ban yi kaza ba da haka mu yi amfani da lokaci kafin mu yi nadama dan manzon Allah ya faɗa mana a cikin hadisi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara bawa sai an tambaye shi akan wannan shughluka shughulin da kai tayi da faraq ɗinka sihhatuka qabla maradika lafiyar da ka samu kafin ciwo ya kama ka الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه فإذا الله هنا تاشي هنا صلى الدري أسي دقا دقانسا سن كمبولة سنة في تدروا شيني تتفطر تتفطر تتشقق تتعجيوا ددقا النبي يفشي يتعجي yana tsarkar da ruwa kamar irin mutum in yayi kanta zaka ga hannunsa yana ruwa yana fashewa to haka annabi kafarsa take saboda tsabar kiyamul layl kaga yayi amfani da lokacin sa yau yana ina yau bayan fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya rasulullah aisha tace saboda me kake aikata wannan ya annabin allah sallallahu alaihi wasallama kai ta salla ka gaji yadda kanka ha har kafarka ta kumbura me yasa kake haka وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك الحالي الله يا غفرت maka abin da ya gabata na zulubinka kai da Allah ya riga ya yafe ma duk abin da ya gabata wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya yafe maka duk abin da ya jinkirta duka me ne ta da hankalinka me ne damuwa ka lo kana sallah kafarka tana kumbura manzo Allah ya kalli Aisha ya ce da ita radiyallahu anha afala aqulu abdan shakura أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا فني ينزو الله يعمل نئمة نيني شغوان الأمة نيني النبغ الأمة نيني نغاتن الله نيني كذا نيني كذا الله يباني لا فيها الله يباني لوكتشي الله يباني داما فني بذن سوء إنما باوا مبودي وعلم بذن زمام يو الله بودي عائشة سيء مقنطاني تبتشي باين الله يمن أبن ديميني متفق عليه هذا لفظ البخاري بخاري da Muslim suka ruwaito shi amma wannan lafazin da muka karanta na Imam Bukhari ne a cikin sahihinsa wa nahwuhu fi sahihaini akwai makamancinsa a cikin Bukhari din da Muslim riwayar Al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu wannan riwayar Al-Mughira ibn Shu'bah tana nan a cikin Bukhari mudallali na uku shafi na 14 Muslim kuma ya ruwaito shi hadisi na 2819 manzo Allah ya nuna wa mutane muhimmanci wa Allah godiya yin shukura ash-shukr shine al-i'tirafu bin ni'mati wal qiyam bil khidmati ash-shukr al-i'tirafu bin ni'ma wal qiyam bil khidma shine ma'anar shukura kai i'tirafi kai compensing ka tabbatar cewar lalle Allah ya maka wata ni'ima ka fada a baka Allah ya maka kaza Allah ya baka arziki Allah ya baka lokaci Allah ya baka lafiya Allah ya baka ilimi, Allah ya baka aiki, wani baya da aiki, Allah ya baka sana'a, Allah ya baka dama wal qiyam bil khidma, to sannan kuma ka miƙe kai ta khidma wa Allah, kai sallah, kai azumi, kai karatun alqur'ani, kai sadaka, duka dan nuna wa Allah godiya akan wannan ni'ima da ya maka ta waɗannan abubuwan da na ambata maka. Wannan shine ma'anar shukura. Afala akunu 'abdan shakura? Bazan zama bawa mai yi wa Allah shukura mai gode masa ba to shi yasa duk wanda ya yawaita i'tirafu bin ni'mati wal qiyam bil khidmati wanda ya yawaita haka sai a ce da shi innahu kana abdan shakura ya zama shakura shine bawashi yake sawa ɗansa suna shakuru in an ce shakuru ana nufin mai nuna wa Allah lalle Allah ya masa ni'ima kuma ya miƙe yana tayi wa Allah bauta akan ni'imar da Ubangiji ya masa idan baka gane ba wani ne ya baka gida wani ne ya baka motar hawa wani ne ya baka kujerar maka wani ne ya maka hanyar samun aiki duka shi kadai ya maka wannan to sai ka je kana fada cewa yafi bani gida yafi samun min aiki yafi kai ni maka ya min kaza kaga wannan al-i'tirafu bin ni'ma ka fada cewa wani ya maka baka yi butulci ba dan akwai mutanen banzan da in ka bashi ma ba zai fada ba shi ya fada ma kai masa ma yana ga bakin ciki ne kar ma ai maka addu'a ko kuma zuciyarsa ma ba ta iya bari an masa alheri ma ya fada an masa alheri baya iya fada wani kawai kullun aka bashi lankwamewa yake kawai ba wai fa ya gaya wa wanda ya masa ba wanda ya maka ai da ma ya san ya maka ka gaya wa na kusa da shi ka gaya wa na gaba da shi ka gaya wa dan uwansa ka gaya wa iyayensa ka ce ayi wa wani addu'a ya mini abun alheri wallahi wani baya iya bude bakin sa ya fada kawai sai dai a bashi lankwami in ba a bashi ba kuma sai yayi surutu, in an bashi kuma zai yi shiru. In utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun, wannan sifar munafikai kenan. In an ba su an rufe musu baki sun yadda su shiru, idan ba a ba su ba kuma za su yi ta fushi su yi ta bala'i. To al-i'tirafu min ni'ima, kai i'tirafi cewa Allah ya maka wata ni'ima, ko dan uwanka ya maka wata ni'ima, sanan wal qiyamu bil khijba, ka tashi ka miƙe kana hidima, wannan bawan Allah ne ya maka, shikenan. Watakila an yi gobara a gidansa ka je kai ta yi, watakila ya zo falansa ya yi baki kai ta masa hidima da zirga-zirga, watakila iyalinsa ba lafiya kai ta zuwa asibiti, kana zuwa kana kai abinci kana kaza, kaga duk wannan ba biyanka aka yi ba. A'a, al-qiyamu bil khidma, kana nuna masa cewa wane hidimar da kai min, abin da kai min na alheri, ni ma zan yi maka sakayya in maka hidima. Babanka ai ya maka duk abin da ya maka, to akwai ayyukan da zaka yi ta yi wa babanka, ai ba biyanka yake yi ba. To wannan shine wal qiyamu bil khidmati, ka tashi kai hidima, to wannan shine shakur, kai wane baka da shukura, to baka da wannan kenan. Wani kai yana da shukura, ma'ana kana yi wa Allah godiya. Manzon Allah ya ce wa nana Aisha, Allah ya yi mini wannan, ni ba zan tashi in nuna wa Allah cewa na gode ba. Kenan ana nuna maka duk wanda ya maka abin ni'ima, to ka tashi ka nuna godiyarka ta hanyar yi masa hidima, ta hanyar yi masa biyayya, ta hanyar nuna dai wani abu da za ka nuna cewa ka gode akan abin da aka yi maka. Don haka ya koyan uwana itirafun ni'ima, mutum ya furta cewa an yi mai ni'ima, wannan yana cikin alamun mutanen kirki. Ibn Abi Jamrata yake cewa yajibu an la yakhtura bi balina anna dhunuba allati akhbara Allah ta'ala annahu bifadlihi ghafara halin nabi sallallahu alaihi wasallam min qabili ma naqa'a nahnu fihi ma'adallah. Da aka ce liyakhbira laka Allah ma taqaddama min dhanbika, shi manzon Allah, Allah ya gafarta masa, har ya tashi yake yi wa Allah godiya, to kada fa wani ya ji a ransa cewa wai gafartawa annabi da aka yi na zunubin sa kare dauka fa irin mu laifuffuka da zunuban da muke aikatawa, wai irinsa ne annabi yake aikatawa, Allah ya fi mai. Subhanallahi, ba haka bane, ma'adallah, annabi baya aikata irin abin da muke aikatawa. Kawai wato Allah tabaraka ta'ala ya san shi bawa ne, dole a samu wani usuli ko ya yake a tattare da shi dangane da Ubangijin sa baraka wa ta'ala. Da haka Allah ma ya ce masa da wanda yi da wanda bai yi ba ma, da na yanzu da na baya ma, duk an yafe masa gaba daya sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadisi yana nuna mana manzo Allah yana ijtihadi, yana kokari kwarai wajen bautawa Allah, kuma dan ya nuna godi Allah godiya. Haka kai ma in Allah ya baka lafiya ka gode wa Allah, idan Allah ya baka dukiya ka gode wa Allah, Allah ya baka mulki sarauta ka gode wa Allah, in Allah ya baka dama ka gode wa Allah. Yanzu wannan jami'ar da kake ciki, wani ya ɗebi shekaru yana nema bai samu ba, wani bai taɓa ma zuwa nan garin ba, bai san ma hanya zuwa garin nan ba, ya cike ya jira ya tawakkali, ba zai ji labarin an ɗauke shi ba. Kai ku kana da hanya an ɗauke ka, ka shigo ma watakila kana iya wani hanya, to ci godiya kai wa Allah da Allah ya kawo ka wannan dama. Ga can wani ɗan uwanka kuma yana nema bai samu ba, da Allah ya baka lafiya ga ɗan uwanka guda nawa ne suke kwanciya a asibiti irin ka, sun fi ka tsoron Allah kuma amma suna asibiti a kwance, to wace godiya kai wa Allah? Damammaki da Ubangiji yake bamu ba ma gode masa su suka fi yawa, kisa idan Allah ya zo damkar mu baya mana da wasa. Kaga mutum za a kama shi da yana cikin yalwa, yana cikin nema, idan Ubangiji ya damke shi wallahi ka tausaya masa, saboda mai kusur muna da tawayewa. Allah ya mana afuwa. Daga cikin abinda Allah zai maka ni'ima da shi shine gode masa. Daga cikin dalilin Allah yana son ka sai ya sa ka rinka gode masa, sannan kuma ka rinka gode wa mutane. Manzo Allah ya ce mana man la yashkurin nasa la yashkurillah, duk wanda baya shukura irin wannan godiya da muka faɗa ga mutane, to wallahi bai zai yi wa Allah ba. Kaji amma aunin wanda mutane ma idan sun yi masa baya gode musu, to kar kai tsammanin kuma zai gode wa Allah. Idan ka zama butulu a cikin mutane, to butulu kake a wajen Allah, Allah zai yi taimaka amma ba za ka gode ba. To wannan aibu ne gare mu, yasa ko yara ne muke da su, mu koya musu tarbiya. Idan an bawa yaro abu sai a ce je kai godiya, in mace aka bata abu tai shiru ba tai magana ba ce ai ai sai ki godiya, a koya musu. saboda duk wanda baya gode wa mutane in sun masa alheri to ba zai fa zauna yi wa Allah godiya ba. Kuma ka sani kai Allah yana azurta ka ya turo arzikinka ta hanyar ƴan uwanka mutane, ba mala'ika ake turowa ya baka dukiya ba. To wanda aka turo arzikinsa ta hanyar ka sai ka gode masa. Shi yasa idan ka bude shago sai wani yazo yayi sayayya a shagonka, in zai tafi sai ka ce nagode Allah kiyaye nagode. Me yasa kace ka gode? Arzikinka ne Allah ya turo ta hanyar sai yazo ya baka, ka dauki kaya ka bashi, shi ma yayi godiya kai ma kai godiya. Gobe zai sake dawowa ya ce ah ka duba mutumin nan ya sayar min kaya, mun yi ciniki kuma yana min godiya. Haka ake yi. Haka duk wanda ya maka wata ni'ima ko yaya a rayuwa, ilimi ya koyar da kai, sana'a ya koya maka, wata hanya ya maka, fatance ya maka, ya tsaya maka ne akan wani abu, a'a ya ja ka jiki ne ya nuna maka wata hanya ta alheri, to ka bude baki ka rinka cewa ka gode. Kuma kai wani motsi da zaka nuna godiyarka gare shi, ya gane cewa lalle wane ba butulu bane abin alherin da na masa, ya yarda cewa na masa alheri na masa mutunci. Amma mutum ai kai mai bai san ana masa ba, kamar itace to ko itace ne ana zuba mai ruwa, ai kaga yayi ganye, ai a amfana da ganyensa a sha inuwarsa. Amma kai ka zama ɗabi'arka baka da godiyar Allah, baka da godiyar mutane, wannan aibu ne. Allah ganar da mu. An Aisha radiyallahu anha annaha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا دخل الأشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. والمراد الأشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للإبادة، يقال شددت كو شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. وإنما حديث أننا نعيش يعني Allah ya yarda da ita. Take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna mana mujahada. Babin mujahada muke karanta. Idan goma na ƙarshen Ramadana suka shigo ahyal laila, to duka daren Annabi yana raya shi. Wannan duka yana cikin mujahada, kokari da nuna Allah godiya akan daman da Allah ya baka. Shi idan goma Ramadana ta ƙarshe ta zo, to daren raya shi yake yi, ba bacci yake yi ba. Gabaɗaya ibada yake a cikin daren, baccinsa da rana yake, sai ya akasa, sai ya juya, dare ya koma rana, rana ya koma dare. Alayhi salatu wassalam. Wa ayqadha ahla, yana tashin iyalinsa, ahlahu, ya tattashe su. Yanzu ka duba a matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi dan aljanna, matansa ƴan aljanna, amma wai idan ya tashi qiyamul layli har sai ya biya ta da matan ya tattashe su. Alhaji me yasa kake fita masallaci baka ta da danka? Malam me yasa kake fita masallaci baka ta da iyalinka? Me yasa zamu zo muna ibada ba ma saka iyalanmu a ciki? Wallahi wannan aibu ne. Kana azumin Litinin Alhamis, kokari ka sa iyalinka matanka su rinka yi, ko da ba su yi kamar yadda kake yi ba, to su dan kamanta. Wataƙila kai kana Litinin Alhamis, to su rinka yi Litinin kadai, tunda suna shiga kitchen suna wahala kuma suna shayarwa. ƴaƴanka wanda suka tasa manya, kwadaitar da su irin wannan aikin alkhairi, duk da ba dole bane, amma a kwadaitar da su, a nuna musu muhimmanci alal aqalli. Bayan ka mutu sa ce ai babana yana cewa ne azumi ranar Alhamis, ko kuma yana cewa ne azumi ranar Litinin. Akwai mutanen da Allah ya musu ni'ima, wallahi gidajensu yanda ka san Ramadana, dirran Litinin dirran Alhamis kawai, jikinsu kawai ya riga ya saba kawai azumi ake, ba ma cin abinci. Yaro baya tafiya break da abinci, sai dai kaga ya tafi da azumi. Duk ranar Litinin, duk ranar Alhamis. Kaga wannan yayi koyi da wa aiqaza ahla. Annabi in yazo yin ibada yana tashi iyalinsa. A wata riwaya ce wa zai ta da waɗannan waɗanda suke kwanci a cikin waɗannan ɗakuna. Man yuqidu sawahi wa hadhihi al-hujurat, waye zai tashi waɗanda suke cikin waɗannan ɗakuna cikin iyalansa gabaki ɗaya, su tashi a fafata cikin dare yana yi suna yi. An ruwaito cikin matan manzon Allah, akwai wanda aka same ta, manzon Allah ya zo wucewa masallaci ya biya, sai ya tarar da wata igiya a ɗaure a wani guri haka a rataye, ya ga igiya ce wannan me ake da ita, sai aka ce ai matarka ce wance, take tashi tana sallar dare tana qiyamul layli idan bacci ya kama ta sai ta daure wuyanta da igiyan an yi makata daga sama sai ta daure wuyanta ko da gangadi ya kama ta wuyan a daure yake wannan mata annabi an samu matan manzon Allah sun shiga itikafi itikafi fa zaman masallaci bayan ya bar duniya matan annabi sun je aikin hajji suna neman gafara suna labbaik Allahumma labbaik matan annabi Muhammad alayhi salatu wassalam amma yanzu yana cikin masifa da take damun wasu cikin ahlul ilmi sai ga mutum shi hasken shi kadai ne kawai hasken shi kadai ne babu hasken a matarsa babu hasken a yayansa babu hasken a kannansa babu hasken a waɗanda suke tare da shi a gidan shi shi kadai ne hasken kawai wannan rauni ne ya kamata mu yi kokari mu kwadaitar da nagindin mu na kusa da mu akan aikata aikin alkhairi dan bai kamata mutum ya ruwa wa dan uwansa musamman zaka so ka ga matarka aljanna a damanka ko a hagun dinka zaka so ka ga iyalinka a aljanna amma wallahi duk wanda ya kama ibada bai kula da iyalinsa ba to kar yayi mamaki in ya ganshi aljanna su kuma suka shiga wuta ko kuma su zama sababin hana ka shiga aljannan ma saboda ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara Allah ya rahimu wajadda wa shadda al-mi'zara annabi yana ƙara himma ya daure ugunsa shine wa shadda al-mi'zara yayi tightening belt nashi alayhi salatu wassalam malamai suka ce al-ashrul awakhir min ramadan goman ƙarshen na ramadan ake nufi mi'zar shine al-izab wando ko kwarjalle aka ce ai wani ya daure bel dinsa ai wani ya daura kugunsa in zakai wani abu mai muhimmanci ba kana tamke kugunka ba kinaya ne na i'tizalun nisa yana kaurace wa mata ya rabu da su gabaki daya malam sallaman su yake yi a goman karshe ba wata mace da za ta kusance shi ko ya kusance ta sai dai gaisuwa almuradu tashmiruhu lil ibada ya himmata ya nade kafar wando ya daura kugunsa dan ibada shaddattu li hada al-amr bi izari a larabci akan faɗi haka na daura kuguna akan wannan abu ana nufin na himmata nayi kokari ai ta shammartu wa tabarraktu lahu na bayar da lokaci na dan aikata wannan abu to shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa musamman a watan ramadan kenan wannan yana nuna mana ana so a raya daren ramadan goman karshe na ramadan goman karshe na ramadana wannan shine dalilin da yasa kake ga ake ta yin itikafi itikafi a masallatai koyi ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya mala duk duniya duk zaka ana rabbin Allah su ba a tashi a nemi taimako a masallaci san kawai digital abu ne an zo an aje ga account din masallaci nan kawai kana zuwa da kadan nan kawai zaka shigar da abin da zaka shiga wallahi layi zaka bi kafin a kashe kudin ka sai mutum ya sa ya ce to ba damuwa sadaqatul fitr fa ce sai dai a rubuta a dauka a kai kasashe yanzu bari buga muku misali ai ana kawo mana taimakon shanu da nama a ramadan alayya ana yayyanka a manyan masallatai da gurare na addini daga kasar Turki kungiyoyi ne aka samu musulmi ne fa suke tara kudin su fa idan lokacin layye fayyai fa mutum sai ya ce ga kudin ragon layye guda biyar a je kasa kaza a yanka musulmi ga kudin saniya wani ya ce ni shanu nake so guda 100 wani ya ce ni raƙuma za a yanka mini wani ya ce kaza wallahi haka suke yi wani dan tokin nan idan ka ganshi sai ka rena shi ka dauka ka fi shi imani kuma wanda yake wannan fa ba mamaki wallahi shara yake shara a ma'aikatarsa amma ya yadda yana ya koyi sacrifice zai dauki kudin sa ya bayar dan a taimaki wasu mu kuma kudin mu sai dai mu tara mu tafi kasashen waje mu sai gidajen da sai mun shekara uku hudu ban tace a zo a biya harajin suka ci gaba da zama kai kana biyan gwamnati haraji wallahi akwai su ya debi kudi ko na halal ko na haram ya je ya sai gidaje bai ga ya matarsa ba bai ga dan sa na fari ba bai ga kowa ba ya je ya fadi yayi hadari takaddun ba san inda suke ba ba aikin Allah to shi yasa kullun zukatan mu a cikin bakin ciki da damuwa muke malam amma wanda Allah ya hore masa yana iya dauka ya taimake wani wallahi yafi kowa rayuwa mai dadi daka ina magana musamman ku sam samari matasa kar ku yadda ku yi ruwa kar ku koyi ruwa duk abin da Allah ya baka ka dauka ka bayar Allahumma a'ti munfiqan khalafa duk wanda ya bayar Allah ka mayar masa haka annabi yake addu'a yace mala'iku suna yi wa Allah bayin Allah addu'a amma ka tara ka boye ka tara ka boye kai Allah yana baka kai kuma kana karba kana boyewa a'a akwai hankali a ciki shi kudi kan mallan ya taba maka amfani inda baka cire ba to wani ba ma ya bayar ba ya gina abinda al'umma za su zo su fa'idantu su amfana da shi su yi aiki a biya su ma da zai ba yanzu kudaden da suke ajiye a makare a dankare a cikin bankuna a cikin sip sip a ajiye a banza za a mutu a tafi a bar su yafi kudaden da aka fitar da su aka yi investing aka yi kamfanoni aka yi guraren sana'a yawa ce za ka ga abin namu a toshe a lalace tunaninmu daban ne da haka yana cikin shukura wa Allah gode wa Allah abinda ya baka ka dauka ka yi infaki ka ciyar ka taimaka ka adana sannan kuma ka yi ibada ka yi sallah ka yi karatun alkur'ani ka yi zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana himmatuwa wajen nuna godiyarsa wa ubangiji tabaraka ta'ala abinda yasa na kawo muku wannan yana cikin gode wa Allah shine abinda Allah ya baka na aljihu ka cire ka bayar amma marowaci mai rowa mai tattarewa ya boye wato ka san tashi hankalin mana duk abin da ka tara amfaninsa gare ka shine in kai aiki da shi yanzu ku duba kwanan nan Obasanjo yayi wasiya ko da yake shi wasiyoyin nasa ma sun yi yawa ya dade yana yin wasiya amma dai wannan wasiyar da yayi ba musulmi bane amma maganganun da yayi suna da kyau ni hannu ce ma da ya kamata Supreme Council for Sharia ta tanadar wa Obasanjo manyan malamai a kai mai ziyara wata kila musulunta ba saboda wallahi kalmomin nan nasa kamar zai musulunta ba ni ina ganin kamar yana cewa a zo a bashi kalmar shahada ne kawai ku je ku karanta wasiyar da maganganun da ya faɗa wallahi da ka san a cikin nassi ya dauko su yace yaumuka yaumuka ranarka ita ce ranarka yaumuka fani ne na faɗa ba ci ya faɗa ba ma'ana kace ba san ji larabci ni fa ya burge ni wallahi aje a mai da'awa aje gaishe shi wallahi akai mai kalmar shahada ba mamaki mai babban kamo Allah yace shi kawai ya riga ya san me mutuwa yake jira shugaban kasa da yake shugaban kasa sau kaza kuma yi a cikin maganganun da ya faɗa duk abin da ya tara bai iya masa maganin abin da yake so ba ya kasa samun me jin dadin to nan ne tambaya ranka ya dade jin dadin shine kalmar shahada da za ka yadda ka dauki kalmar shahada da za ka yi wani irin bacci mai dadi duk wannan humum da gumum din wallahi Allah sai ya cire maka saboda za ka yi aiki da wannan kudade da ubangiji ya baka ka samu farin ciki da kwanci hankali da nutsuwa in wanda ba musulmi ba attajiri mai mulki da ya samu dama a duniya zai bude baki ya faɗi irin wannan maganganun ina masu kuɗin mu da attajiran mu da masu mulki idan su arfe ana zubar da jinin ƴan uwansu ana attajiranci da jinin mutane hankalin ku a kwance ka tara ka je ina ka sai gida a can ko da ke bari yin shiru sai a ce wai hasada ake mushi saboda suna da gidaje a Ingila Allah mana akwa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu al qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min al dha'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان. رواه مسلم. أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر يا رويتو حديثي دغه منزه الله صلى الله عليه وسلم هنا چوا مؤمني مي كارفي المؤمن القوي دغه القوة ني كارفي مؤمني مي كارفي خير شفع الخير وأحب إلى الله كما شي يفسو يوا إزوا غا الله من المؤمن الضعيف سما د مؤمني ود يكي ضعيف مي روني مؤمني مي إيماني مي كارفي شي يفسو يوا أوجن الله أكن مؤمني مي روني مؤمني ود بيد فاوا كينا كاغا كارفن ناكا كذر كذر دين ناكا الله ينا سو با ديدي كوكي دا وند يكي matacce ba amma huwa fi kullin khair kowane dai a cikin su akwai alheri iris alama yanfa'uk kai kwadayi dangane da abin da zai amfane ka kai bawa manzo Allah ce duk abin da zai amfane ka kai kwadayin samun shi ilimi zai amfane ka dukiya za ta amfane ka sana'a za ta amfane ka duk abin da ka hada ka je ka dawo kaga zai maka amfani kai kwadayin shi jama'a ba laifi bane wai dan mutun ya je yayi make make ko buge buge ya nemo abin da zai ci ko abin da zai rayu ba laifi ko da ya ci wani abu mai hankali shine wanda duk ya ga amfani yana kokari ya nema kuma babu aibu akan cin mai kyau ko shan mai kyau ko zuwa kasuwa nema kafire ne suke cewa mali hadar rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaqi laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا me samu wannan annabi yana cin abinci yana zuwa kasuwa kafirai ne suke fadan haka ina ba da an turo mai da mala'ika suna tafiya tare ya rinka gargadi tare da shi kafiri yake fadan haka amma mai imani ai ya san annabi ya je kasuwa mazala ya je ya kasa kaya a sham yayi talla annabi yayi kiwo ihdis alama yanfa'u duk abin da zai amfane ka yi kudi ka neme shi yasa ku samari wallahi idan kuna neman ku kori kaskanci a rayuwar ku je ku nema kai imani kai addini kai takawa kuma kudi ka neme su da gaske da haƙi da gaskiya kwarai kuwa babu wani aibu a ciki abin aibu shine ka nemi haram amma mutum da zai himmatu wajen neman abin da zai kare mutuncin kanshi ka fita ka je kai aikin ka ba wani abin da rigi sana'ar ka ne aikin ka ne kai sammo ko ka je ya fi maka ka je bakin titi ka roƙi wani zaman tumasanci da bin ƴan siyasa da roƙo da ƙaramar murya ana jefa muku kuɗi kamar da ake jefa wa kaji gero ai ya kamata ka zama kai ne mai jefawa kai zuciyarka ta mutu kullum ka zama parasite kana makale a jikin wani ba gwanda kai a makale a jikinka ba kuna zaune kun lalace samari matasa ga hanyoyin nema ba ku yi Allah ya baku kwakwalwa amma baku amfani da ita? Allah ya baku ilimi amma baku amfani da shi? Allah ya baku dama amma baku amfani da ita? Wallahi malam wani yaro ya zo ya same ni ya ce malam wannan wayar wannan wayoyin da yaran mu matasa suke riƙewa iPhone kaza pro wance wance pro suka ce yace wallahi malam ko mutum bai je aiki ba ya ishe shi ya samu kuɗi na halal da zai rayu ya rinka buga mun wani lissafi nace kai yace ai yanzu an ci gaba an waye da akwai hanyoyin samun kuɗi da yawa na zamani amma yaran mu a inda suka fi ƙwarewa kawai ka gan suna iskanci a TikTok suna shakiyanci suna neman trending akan barna da fasadi kurin amma ba inda za su nemi mutuncin kansu ba duk inda ka shiga garin nan kaga ana tumasanci da bara na rantse da Allah zan maka rantsuwa duk garin nan gaba daya insha Allah ba zan yi kafara ba ba za ka ga yaron da ba musulmi ba ko daya a gindin motar wani yana mai bambadanci babu su ne a nan garin ba muna rayuwa da su ba ina jin kunya ina faɗin wannan wani lokaci duk inda ka ga a kasuwa ana bara ana tsince-tsince a tsaya ana jiran a ci abinci a gama ka je sabon gari duk shagunan galiban nasu ne da ƙananan yaran su 'yan firamare da 'yan sakandare da 'yan jiniya da 'yan kaza ba wanda za ka taɓa ganinsa da kwano yana bara yana roƙo su ba su da buƙata ne eh su ba su da buƙata nema suke yi an koya musu tashi nema mun ko muna nan muna zaune zuciyar mu ta mutu duk inda kuma kaga an yi sata insha Allah dan bahaushe ne ba fulatin in Allah ya so da anan dai gare ko dan dakata haka galiban wallahi ga misali ba akwai manyan manyan gidajen kaso ba correctional centers anan garin ko akwai wani nan ma a gaba da ku Allah ya tsare ku da shi can haka hanyar gwarzo din nan akwai wasu a cikin gari na ba ku assignment ku je ku kai ziyara ko juma'a ko asabar ko ladi a hada muku ga majority wanda suke zaune a cikin gidan wannan kurkuku suwaye duk matasa ne wanda ya kamata a ce suna jami'a suna college suna gona suna neman abin da zai amfane su me yasa musulmi suka shiga kaskanci saboda mun bar abin da annabi ya ce mana ihris ala man yanfauka wala tajal kai kwadayin abin da zai amfane ka karka gajiya haka annabi ya faɗa wasta'in billahi wala tajal ka nemi taimakon Allah karka gaji wai mutum ya gama jami'a wai bai da aiki ya zauna yana ta faɗa da kannansa ƴan mata saurayi yana faɗa da budurwa wai kanwansa wai budurwa wai a gida me ya faru wai ta je ta ɗebe abinci kafin ya tashi daga bacci ka ma'ana ya zama banza kuwa baccin me kake yi kai da zaka aurar da ita sai babanka ya mutu ya bar maka ƴan mata a gabanka zaka gane lalle ne ma ya kama ka dole sai babanka ya yi ritaya ciwon suga da ciwon hawan jini ya kwantar da shi baya aiki ga kannanka nan maza da mata ga wasu basu gama jami'a ba ga wasu ma basu shiga ba kuma ana yaya a lokacin zaka gane cewa lalle sai ka tashi ka nemi wannan hadisin na Muslim ina ba ku shawara samari ku rubuta shi ku ajiye shi a kofar ɗakin ku ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas kai kwadayin abin da zai amfane ka ka nemi taimako Allah karka gajiya duk abin da zaka yi na sana'a wallahi kaje kai wallahi ɗan uwana Allah shine shaida muna cike da bakin ciki yanda ake lalata rayuwar samari a kasar nan wallahi kuma ku ne jarin a raba ku da sana'a ba ku makami yanzu ban duba irin fadan daba da ake a garin nan duk Najeriya ba inda ake fadan daba da kalare billahi azimu irin kan a yanzu kisa kullum ake yi dan daba zai kami makamin da wallahi tallah ko biki da tara sai ka kwanta da ita ya zabga mutum daga mutum suke gida biyu fa kuma a fili suna yin mai suna biyan bukatun wani dan siyasa su sa ku yi ta tsaran junan ku ku yi ta kashe junan ku amma ba za su iya sama muku sana'a ba ba za su iya kai ku jami'a ku yi karatu shekara hudu su biya muku kudin digiri ba sun manta da ku ƴaƴansu suna Ingila, suna London, suna America, suna Canada, suna kaza. Wani iyalinsa ma gabaɗaya tunda ya hau mulki ba ma a ƙasar nan suke ba. Ya sayi gida a can kawai. Da zarar wata ɗaya wata biyu sai zai ɗan tafi hutu. Ya je can yana tare da su. Kai kuma an barka an ka an haɗa ka da gariyo da sanda. An lalata maka rayuwa kana yi wani hidima. Kuna kashe ƴan uwanku kuna kashe kawukanku ina ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas ga abubuwan yi nan da yawa na sana wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza manzo Allah ce idan wani abu ya same ka tarka rinka cewa da na sani da nayi kaza da nayi kaza ma'ana ba a so ka zama mai da na sani walakin qul qadrullah kace haka Allah ya kaddara wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya ga dama yake aikatawa yace fa inna law taftahu amala shaytani amfani da law da na sani ba abin da yake budewa in ba aikin shaytan ba wannan imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisin abu hurairah ne ya sake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu yana cewa hujibatin naru bi shahawat an yi wa wuta hijabi an lullube ta da dukkan abin sha'awa me ake nufi wutar jahannama Allah sai ya sa duk abin da dan adam yake sha'awa shine a bangon bayan ta ya kewaye ta gaba daya ma'ana in kai sha'awa wani abu sai ka tafi ashe wannan sha'awar da zaka bi ashe wuta zai kai ka wa khujibatin na aljannatu bil makarihi ita kuma aljanna an lullube ta an mata hijabi an rufe ta bil makarihi da abubuwan da ba a so abin ki muttafaqun alai. Me ake nufi da wannan hadisin? Yawanci duk abubuwan sha'awa inda zai kai ka shine wuta. Abinda kuma ake cewa kai baka so din nan, yawanci kuma shine zai kai ka aljanna. Wa fi riwayati li muslimin huffat badala hujibat huffatin nar maimakon hujibatin nar, ana nufin an lullube. Wa huwa bi ma'anahu, shine dai ma'anar da huffa da hujiba duk ɗaya ne. Bainahu wa bainaha hada alhijab fa idha fa'alahu dakhalahu, tsakaninka da wuta wannan hijabi ne na sha'awa, kana aikata wannan aiki ai ku tabbas sai ka shiga wannan ainihin wato a wannan wuta. Haka kuma kana aikata wannan abin da kake ki baka son sa, an ce kai sallah baka son kai sallah, kai azumin nafila kana ga baka so, yi sadaka baka so, bi iyayenka baka so, yi hakuri baka so, to wannan aljanna ce aka lullube ta da waɗannan almakarihu, abubuwan da baka so din idan da ka aikata su, to shine zaka samu rahmar Allah da samun gidan aljanna tabaraka wa ta'ala. Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa aljanna ita ce makomarmu, kuma ya ji kan iyayenmu, ya ji kan magabatanmu. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.